السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مسألة جينا النجم محمد الجمي جهر برنو أغرم يجبري أيو أشرين لتايب وتر رمضان في جرى تمنه صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة تليب لك أشرين لتفس عندكم شيء دي دا بيوكو قواتم قوما شكرا ميلادية تدبو بيو دبوكي muna cikin tafsirin surat Yunus inda muka kwana akan aya ta 53 kafin mu fara tafsiri akwai wani bawan Allah ajiya ya aiko da kudi ga IDC Islamic Documentation Center ko Sheikh Jafar Islamic Documentation Center wanda muka yi bayanin ta a nan wani bawan Allah ya turo da sadaka tijariya 100,000 sai a ci gaba da yi masa addu'a a sa shi a addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sannan akwai mai girma difiti da shi ma ya yi mana alkawarin kwamfutoci laptop guda uku to shi ma sai a ci gaba da yi masa addu'a kan ayyukan da yake na alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi duk wasu fitilu da masifu Allah madaukakin sarki ya yi musu akwai maganar batun prison din nan da aka yi batun prison da aka yi cewa za a tafi ranar Alhamis yana da kyau jama'a a ci gaba da kawo taimako kamar yadda aka saba insha Allah ranar Alhamis za a tafi har zuwa yanzu dai waɗanda suka ba da taimako din ba su da yawa muna fatan za a motsa saboda lokaci yana gurewa kuma akwai buƙatu da yawa da ake son a ga an yi kafin ranar ta zo da fatan in kuma za a ci gaba da taimakawa Allah ya taimaka mana gaba ɗaya Allah na cewa yastabi'una
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yastanbihunaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq وما أنتم بمعجزين
الله وحده في سلكي كتا ويستنبئونك وما سنا نيم الله باري أوجنك أحق هو شن ونن القرآن بسيان قرآن القيامة بسيان قل كتير مسئي وربي نعم نارن سيد أبنجينا إنه لحق للي وأن ذكيا وما أنتم بمعجزين كما كوبا ما سكوكي وأبنجي بني با ما سكا غرر أبنجي بني ولو أن لكل نفس ظلمت
لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وعصوا الندامة لما رعوا وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
الله يقول ولو أن لكل نفس ظلمت كما دا قوة شريدة تزالي تكنت ذات من لك ما في الأرض أبن الذي يكي تكن ونن كتا أبن الذي يكي تكن ونن دنيا لفتدت به ذاتاتي تكنت تشيرا لكو بكياما دقا عذاب الله وأسروا الندامة لما رأوا العذاب sai suka koye nadama yayin da suka ga azaba wa qudiya bainahum bil qist kuma aka yi hukunci a tsakanin su na adalci wa hum la yuzlamuna kuma ba a zaluntar su a wannan rana Allah madaukakin sarki yana gaya mana hali na waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha'ar tabu da su waɗanda suke ta faɗa da alqur'ani suke faɗa da gaskiya suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam suke ƙaryata abin da yazo da shi suke ƙaryata ranar lahira sai kuma suka zo suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wai ko wannan abin da yake faɗa na azaba abin da yake faɗa na alqur'ani gaskiya ne to tambaya ce wacce take nuna wautar su ka duba irin hujjoji da Allah ya ta shimfidawa a cikin wannan sura dalilai bayan dalilai da Allah ya ta ba su akan gaskiyar Al-Qur'ani, akan gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, akan gaskiyar yiwuwar Allah madaukakin sarki ya kama su da azaba ko dai a nan duniya ko an je lahira. Duk Allah ya shimfida waɗannan dalilai, dalili bayan dalili, kuma sun kasa fuskantar wannan kalubale da Allah ya musu, sun kasa tabbatar da ƙaryar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma duk da haka kuma sun zo suna tambaye shi wai da gaske ne? Kaga wannan wata magana ce ta shashanci wacce take suranta maka irin wautar su. To Allah madaukakin sarki dai ya nuna cewa irin waɗannan mutane ana bin su a haka, domin dai a kafa musu hujja a yanke musu hanzari. Shine Allah madaukakin sarki yace suna neman labari a wajenka, suna neman wani ilimi a wajenka, a haqqun hu, shin shi gaskiya ne? Shi dinnan wasu malamai suka ce ana nufin Al-Qur'ani, wasu suka ce ana nufin azabar Ubangiji da ya musu maganar narko ko kuma tashi bayan mutuwa. Shin gaskiya ne? Waɗannan abubuwa duk suna ƙaryata su, don haka za su iya tambaya akan su gaba ɗaya. Za su iya tambaya akan gaskiyar Al-Qur'ani ko akan gaskiyar ranar gobe kiyama ko akan gaskiyar azabar Allah da ya tanadar wa waɗanda suka kangare irin su. Allah ya ce kul, ka gaya musu i bi ma'ana na. Shi yasa wasu suke cewa wai ai shi Al-Qur'ani akwai duk wani yaren da kake so, akwai Hausa ma a ciki, saboda akwai i irin wannan wautar akwai ta da yawa a cikin mutane. Na taɓa karantawa Abbas Mahmud Al-Attat, ɗaya ne daga cikin marubuta na Masar, yake cewa sanda suka taso a ƙauyensu akwai wani mahaukaci. Mahaukaci ne ya karanta Qur'ani sai ya haukaci, ya haukaci sai ɗan ƙauyen kuma suke ce masa ai waliyi, wannan haukan na walittaka ne. Ka san wai mutum ya haukaci kuma sai ya ce waliyi, tana dan muna ta ganin su mahaukata ne tubura, amma kuma wai waliyi ne wallahi. Ya ce saboda haka sai ka ga tsofaffi sun yi ta kawo masa sadaka ana neman addu'a. Ya ce to mutumin nan yana da awar shi, komai akwai shi a Al-Qur'ani, komai akwai shi kuma da sunansa da komai da komai. To akwai wani katon jirgin ruwa, ya ce a ƙauyen nasu ana ce da shi kok, shi jirgin ruwa. Sai yara sun suka suka tarbe shi suka ce yanzu akwai wancan kok ɗin a cikin Al-Qur'ani? Sai ce akwai. Baka ga inda Allah ce wata rakoka ƙa'ima ba, kok ɗin da za ka ga kok a tsaye, ai wannan ake ne. To irin wannan ne. To kamar mu kaga wasu su ce kuka, ai kuka ake wata rakuka, kuka wannan da muke kaɗawa mu sha, ga kuka ta fito a cikin Al-Qur'ani. Sai yasa irin masu maganin gargajiya ɗin nan da suke haɗawa da gardanci cikin harkar, to haka suna ta ɗaukan wasu lafuzza na Al-Qur'ani ana cewa wai laƙabi ne, sirri ne, sai a baka a ce ka rubuta ka sha. Mutum yana ciwon abin nan, in mutum yana fitsarin kwanci sai a ce rubuta zarni wa man khalaqtu, saboda wa an ce zarni, da suka ce zarni maganin fitsarin kwanci ke ta, saboda shi ya ɗauki zarni din da ai Hausa ce zarni, kamar maganin kunama ka iya ɗaukan kunama a busan ƙam. To haka ƙarasa in ka ce ɗarira ɗin sai ta harbe ka, san ƙam wai sai ta ƙame abin da ta fata yi, saboda shi wannan ƙam ɗin matar da ta kasa haihuwa sai a ce a rubuta mata ya khuruju min bayni sulb wa tarab, wai sulb kan sai ba ku. Wato sai wai ɗan ya faɗo sulub in tashin da, ko kuma wanda yake ciwon ƙaba sai a rubuta masa wa kana ƙaba ƙausai ne, maganin ciwon ƙaba. To duk irin wannan ne, saboda haka da an ji kalmar i sai a ce Hausa ce. To shine Allah ya ce kul, ka gaya musu i bi ma'ana na, wa rabbi kuma na rai da Ubangijina, innahu la haqqun, lalle shi Al-Qur'ani gaskiya ne. gurare uku ne a alqur'ani Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da rantsuwa da ubangiji wannan yana daya daga cikin guraren uku guri na biyu wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannahu kaga aka ce kace za ta zo muku lalle na rantsi da ubangiji na sai ta zo muku زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وانا شيني قولي لأك بند وانا نقول لأك باب عند الله مرأك من سلك يوم رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعيدن سوا أكا تشيد شيء تشيد سوئي سننكما أكا تشيد يعيدن سوا sannan bayan rantsuwa din kuma aka karfafa magana da wasu haruffa na karfafa zance aka ce inna harfin taukid ce lalle sannan aka kawo la haqqun lamul ibtida wannan lamu ita ma ta taukidi ce ga rantsuwa ga kuma muakkidat inna da lamu saboda duk a yanke shakka a yanke kokonto daga zuciyar wanda suke kokonto cewa alqur'ani gaskiya ne ko suke kokoncin cewa Allah madaukakin sarki zai tashi waɗanda suka mutu bayan mutuwa ko suke kokoncin cewa Allah madaukakin sarki ya tanada azabarsa ko ya tanada ni'imarsa ga bayinsa waɗanda su dai masa tashi bayan mutuwa ko ya tanada azaba ko ni'ima ga bayinsa waɗanda suke sun kauce hanya ko kuma sun yi biyayya kowanne Allah ya saka kamata daidai iya aikin duniya saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya karfafa maganar da waɗannan abubuwan karfafa zance rantsuwa da waɗannan haruffa guda biyu a nan malamai suna cewa a ƙarƙashin wannan ayar wannan ya nuna cewa malamin da yake ba da fatawa ko yake munazara tare da wani abokin husuma ya halatta gare shi ya karfafa maganarsa da rantsuwa ya rantse saboda ya nuna wa mai tambaya ko ya nuna wa abokin jayayya cewa wannan abin da yake magana a kansa shi fa ya amince ya yadda 100% a zuciyarsa baya shakka saboda hakan ma ya yi tunanin zai iya canza masa ra'ayi ya samu amincin da har ta kai zai iya rantsuwa a kan wannan abu mun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi rantsa-rantsa da dama a kan al'amura da dama da ya ba da labari a kansa wato guraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa suna da yawa idan mutum ya bincika a cikin littafin Bukhari ko Muslim ko sauran littafin Masanid musnad Imam Ahmad musnad Tayalisi Abi Ya'la da sauran littafai manya na hadisi zai ga gurare da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rantsewa da Allah akan labarin da zai bayar ba tare da an nemi rantsuwarsa ba dan ya nuna wa mai sauraro cewa abin nan da yake faɗa fa shi baya kokonto ko kaɗan a zuciyarsa fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi hadithan Abu Huraira wanda yake cikin Bukhari da Muslim fa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai na fi soyuwa a wajensa sama da mahaifinsa da ƴaƴansa والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أختلف إلى رجال لا يحضرون معنى الإشاء فأحرق عليهم بيوتهم لولا النساء والصبيان النبي يتي يا لنتي يتي نارنتي دوان دلين ايكي هنوسا نايني انساء دي ايو كراري ايو اتاجي sannan kuma in sa a tayar da sallah wani ya yi limanci ni kuma in samu wasu mu je mu samu mutanen da ba su halarta sallar isha'i tare da mu in kona musu gidajen su ba dan dai mata da yara ba wallazi nafsi biyadihi aw wallazi la ilaha ghayruhu ma min rajulin takunu lahu iblun aw baqarun aw ghanamun la yu'addi haqqaha illa utiya biha yawm al-qiyamah a'zama ma takunu وأثمنه تطأه بأخافها وتنطأه بأقرانها هذا الله يتي يا رنسي دوان درين سيكي عن ننسى حكمتي na rantse da wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi wanda duk Allah ya ballaka masa raƙuma ko shanu ko ƙananan dabbobi sannan kuma baya baya da haƙƙinsu na zakka ranar gobe kiyama Allah zai tashi waɗannan dabbobi a cikin halitta mafi girma a yadda suke a nan duniya mafi kiba a yadda suke a nan duniya su ringa taka shi da kofatinsa da kofatarsu suna kuma tunkurinsa da ƙahohunansu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsi biyadihi la an ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi thumma yabi'ahu khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu am mana'u dayanku ya dauki igiya ya je yayo itace a daji ya doro a kansa ya je kasuwa ya sayar shi ya fi masa alkhairi sama da ya je ya roki mutane sawa'un za su bashi ko za su hana shi wallazi nafsi biyadihi layushakanna an yanzila fikum ibnu maryam adlan hisban adlan yace na rantse da wanda raina yake hannunsa lokaci yana nan ya kusa da Isa dan Maryam alaihi salam zai sauko a cikin ku yana mai adalci yana mai adalci to hadisai da yawa sama da 80 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa ba tare da an nemi rantsuwarsa ba sannan sahabbai su kansu wani lokaci sukan yi fatawa su yi rantsuwa ba tare da an nemi rantsuwarsu ba dan su nuna wa mai sauraro ko su nuna wa mai tambaya ko mai jayayya da su akan cewa abin nan da suke faɗa ya zauna a zuciyarsu ba sa kwanto ba sa dakar a kansa sun yarda da shi sun kai matukar da za su iya yin rantsuwa a kansa haka nan za mu ga malamai da dama su ma suna irin wannan a Imamu Shafi'i a cikin tambayoyinsa da dama da aka yi masa wajen ansawar ya yi rantsuwa haka nan Yazid ibn Harun ɗaya daga cikin malaman Imamu Ahmad shi ma akwai inda yake cewa alqur'anu makhluqun aw man qala alqur'anu makhluqun aw shay'un minhu wallahi indi zindiq wanda duk zai ce alqur'ani halitta ne ko wani bangare na alqur'ani halittar sa akai wallahi wannan mutum a guri na zindiki ne Imamu Ahmad a fatawoyin sa yayi rantsar da yawa da yawa a gurare da yawa inda aka tambaye shi kan abubuwa da yawa an tambaye shi akan cewa mutum ya iya ƙara ya iya tsara abinnan wanki sama da uku ya wanke gabansa sama da uku a cikin alwala sunna dai ita ce mutum ya yi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku an ce mutum yana yin ya iya ƙarawa sama da uku sai ya ce la wallahi illa rajulun mubtala ya ce la ba zai iya yin wannan ba na rantse da Allah sai dai mutumin da aka jarrabe shi da waswasi to sai dai mutumin da ya faɗa cikin bala'i na waswasi irin waɗannan gurare da dama da dama Ibn Qayyim a cikin littafinsa Ilamul Muwaqqi'in ya kawo musamman na Imam Ahmad ya kawo abubuwa da yawa da yawa inda Imam Ahmad ake masa tambaya yana yin rantsuwa shikenan mutumin da yake kan wani abu na yaqini a cikin wata matsala ta ilimi sai ya yi rantsuwa a kanta saboda fitowar matsalar abun sa karara baya shakka sai ya yi rantsuwa akan wannan ba laifi yayi ba malamai suke cewa ko da matsala ce ta ijtihadi idan har shi ya gamsu da wannan ijtihadi din cewa abinda zai faɗa din nan 100% shi a zuciyarsa ya gamsu cewa shi ne daidai sai ya yi rantsuwa akan wannan matsala ta ijtihadi malamai suka ce babu komai a kansa kuma ba laifi yayi ba to suna hujja da waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi rantsuwa akan cewa wannan abun da suke tambaya gaskiya ne ko ba gaskiya bane yayi rantsuwa akan cewa wannan hakika gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizina kuma ku ba masu cewa ubangiji bane ba za ku ku cewa ubangiji ba ya kasa kama ku da azabar sa lokacin da ya so kama ba za ku ku ce masa ba ta hanyar kun mutu kun riddige ba zai iya tayar da ku ba a zai kama ku da azaba sanda ya so kama ku a nan duniya sannan bayan kun mutu Allah madaukakin sarki yana da ikon ya dawo da ku bayan mutuwar ku ya dawo da ku da ranku ya kuma yi ku sabi ya yi muku azaba sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kawo mana batun cewa batun da suke yi na azabar Allah idan fa ta zo musu ba fa za su iya mata ba kuma za su zo su yi nadama lokacin da nadama ba za ta amfane su ba. Allah ya ce walau anna li kulli nafsin zalamat, da kowace rai wacce ta zalunci kanta Allah madaukakin sarki zai hore mata ma fil ardi, abinda yake cikin kasa gaba ɗaya nata ne, laftadat bihi, da ta yi fansa da shi, da ta fansi kanta da shi daga azabar Allah, kamar yadda yake cewa innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim, da ce waɗanda suka kafirta gaba ɗaya abinda yake cikin ƙasa nasu ne, mulkin su ne, da ma wani kwatankwacin sa, liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati, tattara shi gaba ɗaya da ce gashi za su fanshi kansu daga azabar ranar gobe kiyama da wannan. Allah ce ma tuqbila minhum, ba za a karɓi wannan fansar ta gare su ba, wa lahum azabun alim, suna da azaba mai radadi, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim mil'u al-ardi dhahaban wa law istada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah ya ce waɗanda suke kafirta kuma suka mutu akan kafirci ba za a karbi wato cikon cikin ƙasa din nan gaba daya a ce zinari ne mutum ya mallake shi ya ce gashi zai fashi kansa daga azabar Allah da wannan zinari, Allah ya ce ba za a karba ba ko da ya bayar a matsayin fansa, ulaika lahum azabun alim, waɗannan suna da azaba mai radadi, wa ma lahum min nasirin, kuma babu waɗanda za su taimaka musu a ranar gobe kiyama su fitar da su daga azabar Allah. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wa la min alladhina kafaru ma'wakum an-nar hiya mawlakum wa bi'sal masir. Allah ya ce a yau fa ba wata fansa ba fidda'u da za ku kaddamar wanda za ta yi muku amfani. Wala min alladhina kafaru, haka nan sauran kafirai da suka yi kafirci babu abinda za su kaddamar ya fanshe su daga azabar Allah. Allah ya ce matattarku mahadarku gaba ɗaya ita ce wutar jahannama, kuma ita ce majibuntunku, ita ce za ta zama abokiyarku, abokiyarku. Allah ya ce wa bi'sal masir, tir da wannan makoma idan ta zama ita ce jahannama. Allah ya ce wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Allah madaukakin sarki ya ce koda kuwa kowace rai za ta bayar da duk abin da za ta bayar na fansa, ba za a karɓi wannan abin a matsayin fansa ba. Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka halaka saboda abin da suka rubuta a nan duniya, saboda aika-aikar da suka kwaba a nan duniya. Allah ya ce suna da ruwa mai tsananin zafi ranar gobe kiyama da wata azaba mai radadi saboda abin da suka yi, suka kasance suna yi na kafirci. Can suratul Ra'd Allah yana cewa lil ladina istajabu li rabbihim al-husna wal ladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah ya ce waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu a nan duniya to suna da sakamako mafi kyau, shine aljanna. Waɗanda kuma suka kyamta kiran ubangiji suka kangare, Allah ya ce da za a ba su duk abinda, da za a ce duk abinda yake cikin ƙasa gaba ɗaya nasu ne, haka nan a haɗa musu wani ma kwatankwacin sa rufi biyu su miƙa wa ubangiji a matsayin su fanshi kansu. Allah ya ce wannan ba zai amfane su ba, ba zai zama fansa gare su ba, waɗannan suna da mummunan hisabi kuma sakamakon su ko matattarar su mahadar su ita ce jahannama. Wa bi'sal mihad, tir da wannan shimfiɗa da za a bar su akan ta ita ce jahannama. Allah ya tsare mu. Saboda haka babu abinda mutum zai yi ranar gobe kiyama inda zai je yayi nadama, nadama ba za ta amfane shi ba. Duk abinda mutum zai tara a nan duniya da zai je da shi gaban ubangiji ya ce zai fanshi kansa daga azabar Allah, ba zai fanshi kansa da shi ba. A nan ne zai yi abinda zai fanshi kansa daga azabar Allah, a nan ne zai yi wa Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama biyayya, a nan ne zai yi aiki da dukiyarsa cikin abinda yake da'a ta ubangiji, a nan ne zai samu wato ribatar abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na dukiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dan adam ya qulu ibnu adam mali mali fa hal laka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa ablayta aw labista fa ablayta aw anfaqta fa amdayta. To akwai dan adam yana ta cewa dukiyata 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam kana da wata dukiya ce ta ka kanka in banda abin da zaka ce ya zama turoso ko kuma ainihin ka sa a jikinka ya mutu na tufafi ko kuma wanda zaka yi sadaka wanda shine zai bi ka ranar gobe kiyama waɗannan abubuwa uku shine kawai zaka mora daga cikin dukiya wanda ka cika sa sutura da wanda kuma zaka yi sadaka sauran kuma gaba daya zaka tafi ka barwa magana duk abin da ka tara mas'uliyar tana karka ko bayan ka mutu ya zama na magada kuma zaka je Allah madaukakin sarki ya tsaye shi ka bar duka a nan duniya kuma an tambaye ka akan duka a lahira shi ne Allah ya ce wa asrun nadamata lamma ra'una yayin da suka ga azaba a lokacin kuma za su wato rada wa junansu maganganu na nadama za su faɗa wa kansu maganganu na nadama lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulana khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula Allah yace a ranar da az-zalimi wanda ya cuci kansa a nan duniya a ranar da zai ciji dan yatsa saboda nadama yace ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya kai tuna ina ma ni ma an tafiya sunna da ni na kama tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam ya laita ya wailata laitani lam attakhid fulanan ya kai tuna banu ina ma bar rikuwa da ya zama aboki na ba laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani shi yayi ta mun mugunan hudu ba bayan ga wa'azi ya zo mun karara na fahimci abin da ake faɗa na fahimci gaskiya da ake faɗa amma yayi ta mun wato hudu ba ta shedan ina ma ban saurare shi ba laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani Allah ce wa kana ash-shaytanu lil insani khazula shedan mai ainihin tozar ta mutum ne mai watsar da mutum ne ya sa shi ya shiga cikin hasara da nadama ga shi shedan ke inda ya jefa shi sawa'un shedan ne na mutane ko kuma shedan ne na aljanna Allah ce wa asarrun nadamata lamma ra'awul azaba waja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ranan za su nada wa junan su nadama za su nada wa junan su nadama a lokacin Allah madaukakin sarki ya sa an sanya tasari da sarƙoƙi a wuyansu ma'ana an ɗaɗɗaure su cikin ƙuƙumi za a kai su jahannama hal yujzauna a ranar da ake hal yujzauna illa ma kanu ya'malun za a sakanka musu da wani abu ne in ba da abin da suke abin nan suke aikatawa ranar za su nuna tsananin nadama istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar ranan Allah yake nuna musu ayyukan su duk gaba daya sun zama nadama duk gaba daya sun zama musu nadama qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yasif arana za su ce ya hasratana alhasra hiya ashaddu nadama nadama in ta kai tsanani ita ce ake kira hasra ce ya kai ta ya nadama a bisa abinda muka lalata na rayuwar mu a duniya kwanakin rayuwar mu a duniya ya tafi a banza ya kai ta ranar da nadama ba za ta yi amfani ba ranar da za su zo niki da kayan laifukan su a baya tir da irin wannan dako da suke yi ranar gobe kiyama Allah ya kiyashe mu Allah ya ce wa qudiya bainahum bil qist kuma aka yi hukunci a tsakankanin su hukunci na adalci hukuncin da babu zalunci a ciki wa hum la yuzlamuna ba a zalunta su a sauye musu abinda suka yi na aikin lada ko a ƙara musu a cikin abubuwan da basu yi ba na aikin alhaji ba za a yi wannan ba kowa za a yi masa hukunci gwargwadon irin aikinsa Allah ya ce ala
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ilayhi turja'un.
Allah ya ci gaba da cewa ala ku saurara inna lillahi ma fis samawati wal ard, abinda yake cikin sammai da abinda yake ƙasa duk mulki ne na Allah. Ala ku saurara inna wa'dallahi haqqun, alƙawarin Allah da yayi gaskiya ne, walakin da aktharuhum la ya'lamun, amma mafiya yawaicin su ba su da wannan ilimi. Huwa yuhyi wa yumiitu, shine wanda yake rayawa shine yake kashewa. Wa ilayhi turja'una, kuma duk gaba daya gare ku ake tarkata ku a koma da ku zuwa ga Allah madaukakin sarki. Allah ya karkarewa da wannan ayoyin guda biyu cikin ba su ansa akan irin tambayoyin da suke yi na shashanci da sakarci. Gaskiya ne Alkur'ani, gaskiya ne azaba, gaskiya ne ranar gobe kiyama, gaskiya ne za a tashe su bayan sun mutu. Bayan Allah ya gama ba su ansa, shi ne sai ya karkare da waɗannan ayoyi ya gaya musu abinda yake sama da abinda yake ƙasa. Duk halittar Allah ne, mulkin Allah ne, bayan Allah ne. Allah shi yake sarrafa su, shi yake gudanar da su yadda ya ga dama. In ya ga dama zai iya saukar muku da azaba a nan duniya, in ya ga dama zai iya jinkirta muku sai kun jira na gobe kiyama ya kama ku. Allah na da ikon wannan, sannan kuma shi ke da ikon ya tashe ku bayan kun mutu, domin shi ya halittar ku da alhalin da babu ku, yana da iko yayi wannan. Abinda yake sama da abinda yake ƙasa nashi. Allah ya shimfiɗa wannan magana ko wannan jumla dan ta zama kamar rufewa akan irin abubuwan da suke faɗa na izgili da tambayoyi na izgili na ƙaryatawa. Allah ya rufe da wannan cewa to duk gudanar da komai a hannun Ubangiji yake, babu abinda zai gagare shi sama da ƙasa da ku da abinda kuka mallaka gaba ɗaya, duk mallakar Ubangiji ne. Ala Allah ya ce inna wa'dallahi haqqun, alƙawarin nan da Allah ya yi na cewa akwai ranar da za a tazo, ranar da za a yi tashin kiyama, ranar da za a raba gari kowa a bashi sakamakon abinda ya yi, in mai kyau ne ya ga mai kyau, in mara kyau ne ya ga mara kyau. Allah ya kiyaye mu. Wannan ranar gaskiya ce tana nan tafi, babu makawa kuma sai ta faru. Walakin na aktharuhum, daidai mafiya yawaicinsu, la ya'lamuna, ba su san wannan ba. A nan ma Allah ya sake cewa aktharuhum, wato a cikinsu kenan akwai ƴan kaɗan waɗanda sun san abinda suke yi, ƙarya suke yi, amma suka doge akan abinda suke yi. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi, in yattabi'u aktharuhum illa dhanna. Wannan shine yake ƙara daidaituwa a nan ayat, cewa yawa yawaicinsu su ne wawaye, sakarai, jahilai, waɗanda ba su san inda ake nufa da su ba. Wasu manyan nasu sun san abinda suke yi ba daidai ba ne, sun san abinda suke yi zai kai su zuwa ga azabar Ubangiji, amma ba sa son su fito su faɗa, suna son a yi ta rufe wannan ilimi ɗin. Yawa yawaici ne ba su sani ba, amma wasu daga ciki sun sani. Huwa yuhyi wa yumiitu, kuma Allah shi yake rayawa shi yake kashewa, shi zai raya shi zai kashe. Saboda haka zai iya tashin ku, tunda shi ne ya ba ku rayuwa da alhalin babu ku, don haka zai kuma iya tashin ku ya dawo muku da rai ya yi muku hisabi. Wa ilayhi turja'una, zuwa gare shi ne ake mayar da ku gaba ɗaya. Allah ce ya ayyuhan nas,
ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-suduri wa hudan wa rahmah للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
To an daɗe magana akan waɗanda suke kafirai su kaɗai, magana ta dawo zuwa kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba, mu'mini da wanda ba mu'mini. Allah ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, kowa da kowa ya bada kunnensa ya ji. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, hakika wa'azi ya zo muku daga Ubangijin. Wa shifa'u, da waraka lima fi suduri, ga abubuwan da suke cikin zukata ko kiraza. Wa hudan, kuma abinda yake shiriya. Wa rahmatun, kuma abinda yake rahama. Lil mu'minina, ga waɗanda suke mu'minai. Qul, to ka gaya musu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, da falalar Allah ne da rahmatsa. Fa bi zalika falyafrahu, da wannan ne sai su yi farin ciki. Huwa khairun mimma yajma'un, shi ne mafi alkhairi daga abin da suke tarawa. kira ya dawo zuwa ga kowa da kowa, ana gaya musu amfanin Al-Qur'ani, duk abinda aka yi tai a baya na bayanin irin artabu ne da aka shafa ma da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya shafa ma tare da kafirai wajen ya tabbatar da gaskiyar Al-Qur'ani, amma sun ki yadda, sun ki ganewa cewa Al-Qur'ani gaskiya ne. Allah ya ce ya ku mutane gaba daya, wannan Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi, wa'azi ne, mau'izatun ne, wa'azi, wa'azi shine umarni da hani, umarni da hani shine wa'azi, a umarce ka da abu mai kyau, a hana ka abu mara kyau, shi ake kira al-wa'zu. Ko inda Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar al-wa'zu da ma'anar umarni, akwai kuma inda ya amfani da ita da ma'anar hani, inda Allah yake cewa law annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum wa ashadda tathbita, ay fa'alu ma yu'maruna bihi, da a ce sun aikata abinda ake umarta su da shi, abinda ake horan su da shi. Kaga anan Allah madaukakin sarki ya kirawo umarni da kyakkyawan aiki da sunan wa'azi, ya'idhukum Allah an ta'udu li mithlihi abada, ayyan hakum Allah, Allah yana hana ku kada ku sake yin irin wannan, ku ji ana fadar jita-jita ku ba ku tafkuna dorarwa. Kaga ya'idhukum a wannan guri ana nufin yanhakum, kaga Allah ya amfani da kalmar wa'azi bi ma'ana annahi. Saboda haka in an ce me ake nufi da wa'azi, ana nufin al'amru wan nahyi, al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, shi ne wa'azi. To kaga al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ba zai taba yiwuwa ba sai da ilimi. Wasu sun dauka shi wa'azi ko ba ka da ilimi zaka iya yin, ko ba ilimi sai ka iya wa'azi, in dai kana da baki, zakin baki, kana da fasaha, kana da kaudi, za ka yi magana a yi dariya, za ka yi magana a yi kuka, to shi kenan ka zama mai wa'azi. To kaga wannan sun jahilci kalmar wa'azi, shi yasa ma har suka bata wannan kalma wato kamanninta, har ma wani daga an cewa ne mai wa'azi ne sai a dauka jahili, saboda jahilan sun shiga cikin harkar. Yanzu yan jama'atu tabligh duk da mutane ne waɗanda ba za ka rena musu a himma ba, kuma da yawa daga cikinsu ba za ka tsugumi niyyarsu ba, to amma saboda tafiya ce da aka gina ta akan jahilci, hanyar da cewa a ta zama cikin jahilci, yan jama'atu tabligh wanda suke tahowa daga Pakistan da wasu ƙasashe suna yawo ko ina da ina haka, ana shiga na a shigar a shigar ai ta wa'azi, suka ce ai Annabi cewa ya ballighu anni walau aya, saboda haka in ka san fasara aya ɗaya ka fita wa'azi. Ina wannan ma'anar ta taɓa zama ita ce ake nufi da wannan hadisi? Akwai tablighi wanda shi ne abinda ka karanta wannan abu, iya wannan kana iya karanta mutum hadisi ya fi ka fahimtar hadisi, wa rubba muballagin aw amin sami'i, ba haka manzo Allah ya ce da sautari ana iya kawo wani labari wanda ya ji labarin, wato ya fi wanda ya ji labarin da kunnensa fahimtarsa. Don haka isarwa daban, sannan kuma wa'azi ka ce abu kaza haramun ne, abu kaza halal ne, abu kaza kaza, wannan yana bukatar ilimi. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun. Kada kawai saboda ƙarya da harshen ku yake gaya muku, ku duba wannan ku ce haram, ku duba wannan ku ce halal, Allah ce kada ku faɗi wannan, in ku haka kun yi wa Allah ƙarya, wanda suke yi wa Allah ƙarya ba za su samu rabauta ba. To su suka gina abin nasu akan at-tabligh wa tuballighu anni wa law aya, saboda haka duk jahilcin musulmi ko da wuya an rasa shi bai san aya ko ɗaya ba, da wuya a samu duk jahilcin musulmi aya ɗaya ba zai iya fassara ba. To kaga kenan ya zama mai wa'azi, kaga babu wanda ba zai zama mai wa'azi ba. Sai su fito suka zo suka gina wasu abin da nasu akan wasu bid'o'i kamar al-khuruj arba'ina yawman, a fita kwana arba'in, wai Annabi Musa ma an yi wa wa'adna Musa arba'ina laila, saboda haka su ma sun zama kamar Annabi Musa sai su fita kwana arba'in. Kaga ina aka samu wannan sahabbai sun yi wannan, sun yi wannan fahimtar, to za a fita za ga yawanci za ka ga sun zo mutanen mu kuma sun ga jajaye ba ka fata da ya ga ja sai ya tsala malami duk wani jabin dauke shi malami ba ka fahimtar wannan sai ka je umara ko haji ka ga yadda mutanen mu suke bin jahilai a guje suna jahilci tare da su wallahi kana karantar da mutanen mu da sun ga wani ja ya zo ya shafa wani wata fila ko wani gini sai ka ga da gudu sun je suna shafa wai ai shi mai ilimi ne ya gado a kota albarka shi ya san shi wanda jahili ne fituk kuma wallahi jahilcin su ya fi namu jahilcin su ya fi namu ba za ka san wannan ba sai ka zauna cikin su jidda ba yaran larabci muke ci abin nan ake muke magana da shi ba to amma mun fi su sauraron karatun addini saboda
na'am
wallahi to sai ake zaton cewa ai ai in dai kaga jaya abu shikenan kawai kaje ka kokore shi to da suka ga wannan sai zo su ta yawo a masallatai suna cin kanzo suna cin gurasa da mai suna ta zuhudu da sauran su wannan duk ba shine miyaji ba
na'am
don haka wasu daga dama musamman ɗan bokon mu sai ga ana bin su sai ga mutum an kwashe shi an tafi ilori da shi wai sun tafi tabligi sun yi kuruji to wa'azi shine al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ba zai yi ba sai da izini Allah ya ce alqur'ani wa'azi ne don gaba daya ya kunshi umarni ya kunshi hani Allah ya ce min rabbikum daga ubangijinku yake ba annabi sallallahu alaihi wasallama bane yake kire shi kaga nan a fakaice ana mayar musu da martani su da suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kira alqur'ani a daga ubangiji yake wa shifa'un lima fi suduri kuma waraka ne ga abinda yake cikin zukata abinda zukata suka suke kunsa na shubha ko na sha'awa ko na shakka ko na dattin hasada da kullata duk alqur'ani yana maganin wannan alqur'ani shi yake maganin zuka da abin da tunda suke cikin yake suke cikin zukata ko yake cikin zukata da cututtukan da zukata suka kunta cututtukan da babu wani likita a duniya da zai iya maka maganin su in ba alqur'ani shi kadai ne zai iya maka maganin waɗannan cututtuka kuma ka damu da wanda zai magance maka cututtukan ka na zuci ya fi ka damu da wanda zai magance maka cututtukan ka na jiki cutar da za ta same ka a nan karkari a nan za ta ci ta ci ta barka iya abinda za ta iya maka shine ta karɓi ranka ƙarshen abinda za ta yi maka daga ran nan dukkan wani abinda za a zo a ɗora a jikinka bayan ka bar duniya a yanki fatarka a sa maka wuta ba za ka ji ba mali durhin limayitin ilamu dan a ji wa matacce rauni wannan ba zai sa shi ciwo ba saɓanin cutar da take kama zuciya ita cuta ce idan ta kama zuciya na farko ba ko ina za ka samu maganin ta ba sai a alqur'ani na biyu kuma cuta ce da in har ka mutu da ita to ka shiga uku abinda za su je ka iske sai ya fi wanda ka samu kanka to shi yasa za ka mutane sun fi damuwa da su warkar da cutar da take jikinsu amma ba su damu da cutar zuciyarsu kada abinda yake waraka ce da rahama ga mu'minai amma ba abinda yake karawa azzalimai sai hasara da kafiri wa hudan wa rahmatan haka nan alqur'ani shiriya zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin kuma rahama ne lil mu'minina ga waɗanda suke mu'minai don ku kula a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya faɗa sifofi daban-daban na alqur'ani mau'iza shifa'un hudan rahma alqur'ani duk ya hada waɗannan sifofi wasu malamai suka ce akwai tashbihi a cikin tashbihi iri-iri a cikin wannan aya mutumin da ka zo zai baka magani da farko zai bincika ya ji menene ya jawo maka wannan cutar na abubuwa ne suka jawo maka cutar ya maka nasiha ya gargaɗe ka ka daina zama guri kaza ka daina shan kaza ka daina cin kaza su suka jawo maka wannan sannan kuma ya wasafta maka maganin saboda ya riga ya gano cututtukan da abin da ya jawo maka sai ya wasafta maka maganin ga maganin da za ka yi amfani da shi sannan kuma ya baka guideline yaya zaka gudanar da magani sha kaza sau kaza a lokaci kaza wannan ka shashi sau kaza a lokaci kaza ko ka shafa sau kaza a lokaci kaza ya baka wasu abubuwa waɗanda su zaka kiyaye in kana so maganin ya yi maka amfani to zamu duba anan Allah madaukakin sarki ya fara cewa mau'izat akwai wa'azi wa'azin nan zai yi kokarin a gyarawa a kawar wa da mutum abubuwan da suke datti na zuciya a kawar masa da datti na shirka a kawar masa da datti na ma'asi sannan a sifanta masa ilashin maganin shine shifa din sannan kuma a bashi guidelines na yadda zai gudanar da rayuwarsa tsarin rayuwarsa kai kaza ka yi kaza ka shiga kaza ka shiga kaza wannan shine shifa'u din guidelines din shine hudu to kuma sannan abu na ƙarshe shine rahma duk wani likita na ƙwarai za ga yana tausaya wa patient din yana tausayin patient din don haka ba zai so ya kausasa magana akan patient din sa ba yayin da yaji yana ko ƙara ko ihu saboda zafi ko radadi zai kokari kuma ya ta nuna masa cewa wannan cuta taka za ka warke ba zai gaya masa ba kai wannan cuta ta kafa mu dai suna dai nan muna taka amma ba ka fidda rashi ba yadda za a likita ya gaya maka ko yana jin a jikinsa cewa ba za ka kwana ba zai ta nuna maka cewa kai hakuri insha Allah babu komai zai ta kwantar ma da hankali wannan ita ce dabi'a ta likita wanda ya san aikinsa ta dace ko da yake likitocin mu wasu da yawa ba sa bin wannan abin amma na san a karanci abin da ake koyawa kowane irin likita har ma na san abin da ake nuna musu kenan wannan shi kansa wani nau'i ne na magani to haka nan alqur'ani yake shi kansa akwai rahama akwai tausayi a cikin sa za mu ga duk inda aka yi maganar azaba sai kuma an zo ai maganar ni'ima ba za a ga ai ta maganar azaba ba haka nan babu maganar akwai ta sura sunanta sura azaba babu sai dai a dauko maganar ni'ima a kuma zo ai maka maganar azaba haka Allah alqur'ani yake tafiya to shi yasa duk waɗannan sifofi da Allah ya faɗa idan ka tsaya kai tunani za ka alqur'ani ya kunshe su musuluncin ka to kam abin da yake tattare da shi kenan shi yasa za mu ga aya ta gaba da Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi fadli zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un malamai suka fassara fadlullahi da rahmatsa da cewa ana nufin alqur'ani da musulunci saboda qur'ani din shine yazo da musulunci din musulunci din kuma abin da yake dauke da koyarwarsa shine alqur'ani saboda haka abubuwa ne guda biyu waɗanda ba za su rabu ba in ka ce alqur'ani in ka ce musulunci da abu ɗaya kake nufi wannan aya ce babba kwarai da gaske wanda da dama daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan amradul qulub cututtukan zuciya sai sun kawo wannan aya dan su nuna cewa wanda yake tattare da wata cuta ta zuciya wacce Allah yake faɗa fi qulubihim marad fa zadahumullahu marada wannan cutar ta zuciyar wanda yake tattare da ita to akwai maganin ta a cikin alqur'ani alqur'ani shi zai magance masa zai magance mutum cuta ta shirka shi zai magance mutum cuta ta kafirci shi zai magance wa mutum cuta ta munafici shi ne zai zama maganin cuta ta zalunci shi ne zai zama maganin cuta ta hasada ta kiyayya ta shubha aka ce shubha abinda ya shafi bid'o'i da sauransu duk alqur'ani shi zai maka wannan magani in har ka ne muka samu maganin waɗannan abubuwa to za ka same su a alqur'ani babu abin da ya bari ma farratna fi kitab min shay wanda kaga bai samu wannan ba to bai matso kusa da alqur'anin ba ko bai tsaya ya saurari karatun alqur'anin ba yadda zai fahimce shi ya yi masa sauraro haka kamar sauraron dabba da sautukan da ake kiranta da shi ba ta fahimta komai da ake faɗa illa iyaka tana jin sauti din in har zai wa alqur'ani sauraro na fahimta to babu shakka alqur'ani zai raba shi da waɗannan cututtuka kamar yanda yake magani ne na wasu cututtuka na al-amrad al-ma'nawiyya haka ne yake kuma magunguna ne na al-amrad al-hissiyya na'am ta cututtukan da za su samu jiki zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna alqur'ani tsari ne ga bawa daga dukkan irin wani abin da zai iya farma masa mai cutarwa daga dukkan wani mugu ko wani abu na sharri alqur'ani zai iya zama masa tsari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta mana ayatul kursi ya sifanta mana karshen suratul baqara ya sifanta mana qul huwallahu ya sifanta mana falaki da nas shi duk waɗannan abubuwa za su zama maka tsari za su zama maka makami za su zama maka garkuwa daga dukkan irin abin da zai same ku yawanci abubuwa suna samun mu saboda mun yi watsi da wannan makami din ba ma neman yawanci mun bar Allah madaukakin sarki mun je mun kama kamaka yasa da zarar wani abu ya aka harbo mutum sai ga ya ci shi saboda ya fito kamar mutumin ne da ya fito tsakiyar gurin da ake yaki babu komai tare da shi ko sutura babu a cikin sa ana ta harba harba da kibiyoyi babu shakka kibiya za ta zo ta same shi a cikin sauki a cikin ruwan sanyi to amma mutumin da ya fito cikin tsari yasa garkuwarsa dukkan abubuwan da zai kare kansa ya kare kansa da shi to babu shakka wannan zai zama masa tsari Allah madaukakin sarki zai tsare shi saboda ittifazul asbab bihi to da zamu rike asbab din da ubangiji madaukakin sarki ya ba mu alqur'ani to zamu ga cewa babu shakka irin duk abin da ake samu na lafiya za a samu ku duba fatihatul kitab ruku ya ce mai amfani to amma fa sai an samu cikar sharadi ta bangaren wanda zai yi rukuyar da shi kuma wanda ake rukuyar galibi abinda ba a dubawa ke shi mai rukuyar akwai sharadi ba ta tasiri sai ya cika sharadin shi ma wanda za a yi wa rukuya din akwai sharadi ba ta tasiri sai ya cika sharadin sharadin shine kyautata alaka su da Allah shi mai yin rukuya din ya zama na yana yin rukuya tare da jin cewa wannan aiki yake na Allah ba duniya yake nema da wannan ba amma wanda zai bude kemis din dan rukuya kemis ya sa abin nan ya sa sign board ya sa kati sai kati wata rana ma ka zo a ce kati ya tashi kana tsaye da shi 700 ya ce ai ya zama yau 500 ya zama 700 ya tashi to haka ba zai maka rukuyar ba kaga ba Allah yake nufi ba wanda rukuya din nan an fanar da dan uwan kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi akan rukuya ce man istafa an yanfa akahu falyafal wanda zai iya amfanar da dan uwansa sai ya yi aka kirawo wanda za ka yi rukuya dan uwanka dan ka ji cewa naka ne yadda za ka kula da dan uwanka in ba ya da lafiya ka ji cewa wannan ma dan uwanka ne za ka kula da shi haka aka kirawo dan wanda za ka yi rukuya sannan aka kirawo abinda za ka yi masa amfanar da shi ba wai kai ne za ka tatse shi ba sai ya zama da mu muke amfanuwa da yayin da muke rukuya da mu muke amfanuwa da su fashion har za ga an ce yau da kasuwa je an samu kasuwa yau ba kasuwa sai je an bude amma mutum uku ne suka zo rukuya a samu wasu gardawa wanda ba san ba me suke karanta ba a aje su sune za su dinga karatu duk awa daya ga kudin da aka ware musu awa na cika za su tsaya ba zai kara ko awa daya ba awa ta tsaya sai to ya za a ce wannan ita ce za ta yi tasiri rukuya din nan addu'a ce kalmar rukuya da ake faɗa ma'anar ta addu'a addu'a din nan tana da sharadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an mai Allah ya ce falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahu yarshud falyastajibu li ni ma su ansa nawa kira su yi imani da ni wannan zai sa su samu shiriya to wanda zai maka rukuya mushriki ne yana shirka da Allah ko kuma yana aikata ayyukan bid'a ko kuma Allah akalla mutum ne mai yawan saban Allah babu Allah a gabansa kuma ka ce wai rukuya ce tasiri a ba tasiri ba ko shi wanda za a yi wa rukuya din shi wanda za a yi wa rukuya din ya zama babu kyakkyawar alaka da ubangiji baya jin cewa Allah ne yake saukar da cuta shi ne yake yayewa wa idza maritu fa huwa yashfi baya jin wannan abin a zuciyarsa alaka ta da ubangiji ba ta da kyau to haka za a yi ta sa rukuya din ba ta yi amfani ba ko da shi mai rukuya ya zama mutumin kirki kamar yadda aka san cewa kowanne ba kowanne magani bane in ma yana aiki ba ko ina zai aiki ba za a zo ruwa a baka magani ka sha ka warke wani kuma ya zo da irin cutar ka a bashi ya sha watakila ma cutar ta karu saboda bai dace da mahallin ba maganin bai samu mahallin da ya dace da shi ba to haka ita ma rukuya take za mu ga fatihatul kitab da annabi yake cewa ma ajraka annaha rukya wa ma yudrika annaha rukya me yake sanar da kai cewa rukya ce ana nufi rukya ce wacce take mai tasiri ibnul qayyim a cikin izatatul lahsan nashi yake cewa yayin da ya tafi Allah ya jarrabe shi da wasu rashin lafiya ne yace duk rashin lafiyar da yayi ko kansa rukya da fatiha kuma na ce wai yace bai taba samun ya taɓa ganin tasirin rukuya da fatiha ba irin wannan tafiya da yake ya ce ko mutane da yawa sun zo ya ba su wannan sun je sun yi kuma sun samu waraka shi kaga abun ba wai a cikin ita abu a cikin shi mai yi ne da wanda ake yi wa shi mai yi da wanda ake yi wa ya zama da sun cika sharuɗa ta ɓangaren su to sai kaga abin da za a ba su ya yi tasiri to shi ne Allah maɗaukakin sarki ne yake gaya mana cewa alƙur'ani shifa ne waraka ne. Akwai bayani da zamu fara akan wannan aya da ayar da take gaba gare ta, saboda lokaci yayi zamu tsaya anan. Allah madaukakin sarki yayi mana jagora, yayi mana gangantar, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.